Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu da wannan maraicen Juma'a 1 ga watan Yuli, assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya. Yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da ta VOA Hausa.com a internet. Da kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. An yi mai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar, kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A haɗin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage,
Usman Ahmad Kabara
da ni Halima Jumrau.
Yau da gobe shirin matasa na yau baki ɗayan sa kan abin da ya faru da ɗan jaririn nan mai suna Muhammadu Buhari, wanda kishiyar uwarsa ta sa wuka ta yanke masa gabansa baki ɗaya. Za mu tattauna ne akan wannan batu da kuma mahimmancin taimakekeniya tsakanin jama'a da kuma faɗakar da 'yan arewa mahimmancin yin amfani da kafafen sadarwa a yi gwagwarmayar kyautata rayuwar al'umma.
Saboda haka za mu ji daga bakin matashin da ya fara sanar da duniya labarin wannan jariri ta kahohin sadarwa, da likitocin da ke tsaye a kan shi wurjanjan suna taimashi aikin ceton rai, sannan kuma masu son taimakawa da kuɗaɗe a ceci rayuwar yaron nan Muhammadu Buhari. Za ku ji bayani daga bakin Karima Imam Aliyu, shugabar ƙungiyar Lighthouse Humanitarian Foundation. Sannan kuma za mu tattauna kai tsaye da barista Maryam Kolo, 'yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara. Amma da farko muna tare da ƙwalamar Ramadan da kuma ayar mu ta yau, duk a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa.
To da farko ga ƙwalamar Ramadan.
Kuma za mu yi muku wannan kunu na ayaba da tuffa. Ko Zara?
Sarfuna didin muna gani.
To maza ɗauko min abin yanyankawa. To ɗauko wuka. Hannayenmu a wanke suke, domin ya kamata duk mutumin da zai haɗa abinci, ko da shi kaɗai zai ci, ya zamanto cewa ya tsaftace abincin nan, saboda a samu cikakkiyar lafiya a al'umma.
To yanzu daga wannan yankin kuma an ta ce mene na gaba?
Sai a ɗauko abin markaɗi.
Wato a ciki za mu markaɗa wannan ayabar tamu?
Ƙwarai da gaske, ɗauko ki gani.
To ga shi nan. Ta an yanyanka take ne?
Saboda ta a ji daɗin niƙa ta. Ina fatan dai masu kallonmu suna gani. Kin ɓare ayabarki ga ta nan sutu-sutu.
To ga sha'awa ma?
Wallahi kam. Sai mu ɗauki na'uranmu mu zuba wannan. To amma idan aka saka, aka sa mata ɗan ruwa-ruwan daga farko, wato ya gwatsi. Gashi mun niƙa ayabanmu da apple ɗin da ya gwatsinmu. Yanzu kuma za mu yanka tuffa ɗinmu.
To shi me yasa za a yanka shi ba a niƙa shi tare ba?
To ai so ake a dinga shan sa irin wani ana daukan sa daidai a ciki ana ci. Me kika ji?
Ba dai an gama dai.
To yaya?
Ana ɗin nawa?
Menene?
Ina so in dawo gidanki ne.
Ki dawo gidana?
In dawo da zama dindindin.
Ya za a yi da kuma Abba da Umma?
Ai dole in roƙe su bane. Nan je in roƙe su.
Saboda me?
Kuka ma sai in sa musu irin wannan girki ya ka?
Ki yi zamanki, babu damuwa.
Tun da aka haife ni ban taɓa cin irin abincin nan ba sai yau.
To.
Jamila, amma ina ga wannan wajen buɗe bakin jiya ne, saboda ba a yi buɗe baki ba
har yanzu.
Yawwa.
Da saura.
Shirin matasa da Twitter da YouTube da a haɗa.
Duk komai
an shigo da shi.
Sosai.
Faruwa na Umma da Abba sun ji kuwa. To yanzu ga Dr. Sharif Al-Muhajjir da ayar mu ta yau, aya ta 233 a cikin Suratul Baqara.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير wannan aya mai tsawo ta zo ne da hukunce-hukunce masu yawa, amma anan mafi girman wanda za mu ɗauka shi ne hukuncin shayarwa da tarbiyyantar da ‘ya’ya. Allah Ta’ala yake cewa, iyaye mata an umarce su da su shayar da ‘ya’yansu nonansu tsawon shekara biyu ga wanda take son ta cika shekarun shayarwa. Sannan kuma wajibi ne ga mahaifin ɗa ya ciyar da ‘ya’yan nan, wato uwar lokacin da take shayar da ‘ya’yan, ya tufatar da su kuma ya samar musu mazauni da sauran abubuwa na wajibi. Allah bai tilasta wa wani ya ɗaura wa kanshi abin da Allah bai ɗaura masa ba, amma Allah Ta’ala ya ce kada kowa ya cutar da uwa a dalilin ɗanta, ko ya cutar da mahaifi a dalilin ɗanshi, ko kuma ya cutar da wanda Allah ya ɗaura masa nauyin dangantaka ta ɗan na gado akan wannan ɗan, ko kuma ya cutar da ɗan akan shi. Sannan kuma duk lokacin da iyaye suka yi niyya za su rabu saboda shika ko wani al’amari na rabuwa, Allah Ta’ala ya ce babu matsala, amma ba za su rabu ba har sai sun shirya wa kansu ya za su yi da ‘ya’yan da suka haifa. Idan iyaye mata suka ƙi yadda su karɓi haihuwar renon ‘ya’yansu, to babu matsala ga iyaye maza su nemi wanda za su renon musu ‘ya’yan, sannan kuma su biya, sannan kuma kowa ya ji tsoron Allah, sannan kuma kowa ya sani cewa Allah na kallon shi kuma zai masa hisabi akan abin da yake aikatawa. A cikin wannan aya mai albarka za mu gane na farko abubuwa kamar haka. Na farko dai muhimmancin shayarwa. Wajibi ne, hakkin ɗa ne ka tsaya ka shayar da shi, ka ba shi tarbiyya tsawon shekara biyu, musamman ga yaron da yake buƙatar kulawar mahaifansa. Sannan abu na biyu, wajibi ne ga uba, ko da uwar tana gidan ko ba ta gidan, ya zamto shi ne ke kula da haƙƙin wannan ɗan. Ba a yadda uwa ta shayar ta ciyar da kanta bayan tana ciyar da ɗa ba, shi ne zai ciyar da ita har tsawon rayuwa, ko da ta yi wani auren kuwa. Sannan kuma haramun ne mutum ya cutar da matarsa akan ɗansa, misali ya ƙwace ɗan saboda yana ganin sun rabu, ko ya hana ta shayar da shi. Sannan haramun ne uwa ta yada ɗa saboda tana son ta cutar da mahaifin shi, daga nan sai ta cutar da ɗan nashi. Wannan haramun ne, laifi ne babba a musulunci. Sannan kuma idan har uwar ba za ka karɓi ɗa a hannun uwa ba, har sai uwar ta nuna gajiyawarta na shayar da ita a dalilin misali rashin nono, ko kuma wani abu wanda ya zama to tana ganin cewa ba ta iya shayar da shi ba. Sannan kuma dole sai ka biya ta lokacin da take shayar da shi, wajibi cikakke. Wannan aya tana mana muhimmancin tarbiyyar ‘ya’ya da kuma darajarsu a musulunci. Abun mamaki wannan zamanin namu ya zama ba mu san darajar ‘ya’yanmu ba, ba mu san muhimmancinsu ba, hatta na rayukansu ma yanzu ya zama mana abin wasa da shi. Wannan al’umma tamu ya kamata mu yi kanmu fada. Mata kwanan nan wata mace ta kakkarya ɗan kishiyarta kamar yadda aka ce a nan garin Kano, wanda wannan abu ya kawo ya nuna tashin hankali mai girma da rashin tarbiyya da rashin darajta ‘ya’ya da kuma rashin kula da haƙƙinsu. Sannan abu na biyu ya faru a garin Mina, ita ma wata ta cire wa ɗan kishiyarta gabansa baki ɗaya ta kwashe. Sannan gajiya wata kuma ta ƙara zuba wa ɗan kishiyarta guba ya mutu. Al’umma wannan ina za mu je ne a wannan rayuwa tamu? Ya za a ce ‘ya’yan da Allah ya ba mu kula da su, su muke kashewa saboda iyayensu, saboda baƙin cikin muna jin haushi ko muna kishi da iyayensu? Ya zama wajibi ga al’umma su mai da hankali wajen hukunta waɗanda suka yi wannan laifin akan irin laifin da suka yi, saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wal juruha qisas, shi qisasi wajibi ne a musulunci. Ya kamata al'umma su dawo da hukuncin shari'ar musulunci wajen haƙƙin jini, saboda a kare jini. Saboda haka Allah Ta'ala ya ce mun wajabta muku qisasi saboda mu kawo muku rayuwa, walakum fil qisasu hayat, saboda haka ya kamata mutane su maida wannan. Abu na biyu, mu anan bangaren arewacin Najeriya musamman ma mun zama dokar kasar ma ba mu mutunta ta, saboda hukunci doka da aka fito da ita ta haƙƙin ƴaƴa yara, duk da mu ne addinin mu ya koyar da mu kula da haƙƙin ƴaƴa yara, duk kasashen kudu sun karba, amma mu gaba ɗaya kasashe 12 da buskar awara Najeriya banda kasar Enugu, banda jihar Enugu, duk sauran kasashe 11 kasashen arewa ne. Ya kamata al'umma mu maida hankali akan wannan abu. Kuskure ne mu yafi ƴaƴa mu basu akan titi suna yawo suna neman abinci a gidajen mutane. Kuskure ne mu yafi ƴaƴa bamu san ina suke baya suke kwana a wane ne suke kwana bamu sani ba. Wannan ba daidai bane. Allah da ya ce mu yi aure mu yafi ƴaƴa bai ce mu yi aure mu haifi ƴaƴan da ba za mu iya kiyayewa ba. Wannan rashin adalci ne. Saboda haka yace idan za ku iya adalci ba dole bane idan ba za ka yi adalci ba sai kai abin da Allah bai wajabta maka ba. Wannan muna ba wa musulunci fassara ne wanda bai dace ba a cikin al'umma. Allah ta'ala ya bamu ikon kula da amanar ayya da ya bamu, kuma ya bamu ikon fahimtar addini yadda ya zo, kuma ya bamu ikon aiki da abin da muke da shi, kuma ya bamu dama mu rika fahimtar addini yadda yake. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To Muhammad Sagir Tafawa Balewa na shekarar karshe a Jami'ar Fasaha ta Tarayya da Kimina jihar Niger. Shine matashin da yayi amfani da kafar sadarwa ta Twitter ya sanar da duniya labarin dan jinjiri Muhammadu Buhari wanda kishiyar uwarsa ta sa wuka ta yanke masa gabansa gaba daya. Gashi da bayanin yadda ya samu labarin wannan al'amari.
Just on last week inda nake zama I stay off to so akwai wani neighbor ina, he's a police officer, so da aka yi buɗe baki sai zai sani ne ci ban labarin ce akwai wata mata da aka kawo ta police station da ta frustrating ɗan kishiyanta. Abin ya ban mamaki sosai. Abin har ranar ma mun kasama cin abinci muna ta zance ma muke tare da shi. Abin ya ban mamaki. To shi ne washe gari ya faɗa min asibitin da suke, to shi ne na je asibitin na confirming na cewa ai da suke ne, amma na ɗau hotunan yaron. To da yake ni a matsayin na ɗalibi, to I have nothing to offer him. To shi ne na ce to tun daga social media yanzu technology, Allah ya kawo mu lokacin zamanin technology, kuma social media gaskiya tana da ƙarfi sosai a ƙasar nan, saboda an sha a taimaka wa mutane through social media. Nake to ni the only thing I can do shi ne bari na je social media da Twitter, to na posting hotonsa, to kuma na ɗan yi tweeting, to in Allah ya yarda za a samu mutane masu tausayi to za su taimaka ma yaron. To shi ne gaskiya initially da na je wani da na je Twitter na tweeting hotunan, kuma na faɗa na ɗan bayani akan abubuwan da suka faru. So gaskiya reaction ɗin was very very poor, it was not encouraging. I was frustrated in shi ban ji daɗi ba. So daga baya dai to sai na koma Twitter na sake tweeting labarin. So da na yi tweeting labarin to sai dama akwai Jamila Fage tana aiki da Voice of America. So sai na tweeting na hada da na shining handle inta. So da ta responding ina ne to lokacin ne to sai gaskiya da ke shi tsari tweeting a TL inta da timeline inta, to sai mutane suka yi ta maganganu a kan story ɗin. Amma gaskiya da ba da if not for her, so I don't think mutane za su ma damu da labarin yaron. Saboda gaskiya abin nan is very painful. Mu matsalarmu a nan a arewa gaskiya muna fama da especially a social network, gaskiya advocacy is very bad. Saboda mu we are just mostly a social network. Yawanci sai dai mutane su yi ta labari akan kwallo, ko kuma mata su yi ta labari akan make up, ba ta san ba zan san kishiya, ba zan mamiji na girki ba, stuff like that. To ba su damu da yin abubuwan ba. Amma compared to other parts of Kasan, gaskiya su sun fi damuwa, suna idan abubuwa suka faru gaskiya su suna nuna concern din su. Saboda example ma kamar issue na Boko Haram da ya faru da lokacin da aka sace an matan cibiyar guda 200, ai a arewa abin ya faru, amma ɗan arewa ba su ɗauki abin serious ba, sun da wata mata daga kudu, wata former minister a cabinet na Obasanjo, to ita ce ta fara magana akan cibiyar girls har duk duniya ma suka san magana. Gaskiya ya kamata mu a arewa gaskiya mu canza ɗabi'unmu, mu riƙa kishin juna, saboda wannan abin da ya faru da shi Buhari yana iya faruwa da kowa.
Dr. Isa Umar na ɗaya daga cikin manya-manyan likitocin da suka karɓi jinjirin lokacin da aka kai shi babban asibitin IBB da Kimina a jihar Niger.
Na farko abin da zai faru ga wannan yaron mai suna Muhammadu Buhari yaro ne mai shekara mai wata daya ga haifuwa. Suna zama ne a wani kauye kusa da Kuta a jihar Niger. To ita mahaifan ta ma yaron wanka ta aje yaron, sannan ta dan fita ta dawo, sai kishiyar nata ta shiga ɗakin ta nika ma yaron ga abin gaban nashi. Matis an yanka mai da ni testis da sauransu haka. To da aka kawo yaron daga nan aka kashi General Hospital na wurin nasu Kuta, aka dawo shi General Hospital na Minna, sannan aka zo wurinmu. To lokacin da aka zo wurinmu, duk wannan organ wanda aka yanka ɗin sun riga sun mutu. To bayan da za a yi a ce a za a mai da organ ɗin. To abin da aka yi aka kai yaron saji, aka kashi tiyata, aka yi mai ɗan aiki Batis yadda ke zub da jini duk aka yi tafiya na wayannan wuraren, sannan aka samu roba na wurin tsari. Sannan muka gaici wasu likitoci daga taimakon Nigerian Medical Association na Nigerian Branch. Yanzu dai a yanzu haka yaro na nan bai da wata matsala, yana lafiya lau, yana cin abinci, yana ana shan da shi. Ga challenges na abubuwan da za a yi ne nan game da kuɗi da sauransu haka, kayan kamar su mahaifan ya ƙauye ne, babu kuɗi, babu komai. So duk sai an kama musu assistant dai daga kuɗi da sauran abubuwa, saboda dusan ya yi permanent firm da ya ne ya samu yanzu garden psychology schooling da sauransu haka.
Dr. Ibrahim Abdullahi wanda suke tsaye a kan jaririn tare da Dr. Isa Umar shi ma ga nasa bayanin.
Daga farko dai ya zubar da jini mai yawa, to saboda haka muka sa mishi drip, muka ba shi ruwa, muka kara mishi jini. A cikin wannan lokacin da jini na tafiya kuma muka kawo mishi hanyar da zai fitsari, mun iya gane ta inda fitsari ke fita, ta inda azzakarin da aka yanki shi ragowa, mun ga inda ramin fitsari, muka iya sa mishi roba ta ciki. Na tura nan roban nan ba ta kaushe ba, fitsari na gudana akai akai. So saboda haka baya da matsalar fitsari ko ta yaya. Abin da ke nan yanzu shi ne tun da ya zo kamin su zo service ka awa wurin goma sha shida kamin su zo, saboda haka wurin da ya shiga cututtuka sun shiga, to shi ne muke ta wanke wurin har ya zo ya samu tsafta, ya zama cewa babu wasu ƙwayoyin cuta a ciki. Idan muka yi haka, to shi ne za mu ƙoƙari mu rufe mishi sauran kwalatun shi guda ɗaya na nan, mu dawo mishi yadda za a yi mishi gyara wannan mazakutan nan nashi. Amma gaban shi azzakari kenan, shi ya riga an yanke shi tun da ya taga. Amma tun da yaro ne muna sa ran zuwa gaban ya ɗan ƙara girma, akwai hikimomin asibiti da na kimiyya da ake yi, ɗan guntun da ya rage a ƙara mishi inganci, a ƙara mishi tsayi da girma, yanda zai iya fitsari kuma ya saduwa kuma ya samu zuriya. Amma wannan shi daga baya za a yi shi. Abin da ke nan dai da farko da ya zo a yi ƙoƙarin ceton rai, na biyu a yi ƙoƙarin jinin da ya zo zai a mai da shi, sannan ƙwayoyin cutar da suka shiga na tsarzantar nan a gyara, sannan fitsari kuma ka samu shi hanyar fitsari. Yanzu haka dai yaron nan kwance wurinmu, yana wasan shi, yana shan nono, ba wai da wata damuwa. To dai muna ƙoƙarin tsaftace ne yake yadda muke so. Mun kira ƙwararru, akwai likitan fitsari da ya zo, consultant ƙwararre na fitsari da ya zo duba, ya kuma tabbatar mana cewa wannan roban da muka yi ya yi da muka sa. Amma idan aka zo wani mishi operation na biyu, za a mishi hanyar fitsari, sannan kuma wurin minti nan za mu rufe, sannan kuma mun kira ƙwararren mutum kuma ta hanyar kwaskwariman cikin ɗan adam idan ya lallace, muna kiran su reconstructive surgeons ko kuma plastic surgeons. Na kira shi ma muna sa shi rai yau zai zo. Ya zo da ya duba, ya ce a ba da lokaci a duba in wuri ya samu tsafta yadda ake so, idan ya aike ba za a samu shikila ba, to zai zo ya duba. Yanzu ma muna zaman jira shi ya zo ya duba, ya yi kyau, to muna sa ran gobe mu shiga tiyata. Amma da yadda ni na gan shi yanzu, har yanzu bai mana yadda muke so da kila nan zuwa gobe jibi ya yi, saboda a duk duniya shi ma'aikacin likita mai shiga tiyata abin da ke bi ba shi tsoro shi ne ya je ya aike wuri kuma bai da tsafta. Idan wuri bai da tsafta ko ka aike bai riƙewa, yana lallacewa. To kaga kin ga yaron na ya riga sha wahala na farko, bai kamata a wurinmu ba kuma a samu shikila, saboda haka muna aiki cikin tsanaki, iyakan gwargwado yadda aikin ne ya nuna, kuma muna tuntuɓar juna. Wannan mai aiki na tuntuɓi mutane iri-iri, na samu listocin ba mu ba mun kai mutum goma da muka tattauna a kai ta waya, wasu kuma sun zo sun gani. Sun ji bayanin yadda ake kenan. Yaro kuma na samun tallafin kuɗi. Gwamnatin Niger ko yau gwamnan matan gwamnati ta kira yau ɗin nan, tana ƙara mana tabbacin cewa akwai wasu kuma da za su zo su duba. Akwai kuma tallafin kuɗi da abinci da ƙungiyar ƙwato mai yara haƙƙinsu suke yi. Kullum suna zuwa suna ɗaya bayan sarkinmu ya aiko mishi da suke ta, commissioner ya ga kamun kota commissioner mata ta zo commissioner kula da yanayin matasa da sauransu duk sun zo sun duba to yaron da yana samun kula ba lafi mun kuma tuntubi kungiyar likitocin Najeriya na jihar Niger su ma za su duk abin da ya cancanta ta hanyar asibiti ne ita asibitin nan namu yaron tun da ya zo ko sisi bai biya ba mun tabbatar cewa baya biyan komi duk komi ana mishi yakin ji takaitaccen bayanin kenan aje
to idan waɗanda suka ji labarin wannan jariri Muhammadu Buhari wanda kishi uwar shi ta yanke magaba baki daya idan kuma kun tausaya ko sun tausaya kuma kuna buƙatar taimakawa ku dauki takarda da alƙalami domin rubuta bayanin hanyar da za ku bi ku agaza ku saurari Karima Imam Aliyu babbar shugabar gidauniyar Lighthouse Humanitarian Foundation
ya samu asali domin taimakawa al'ummar arewacin Najeriya especially wajen bunƙasa ilimin yara da kuma taimakawa kula da lafiyar mata a wajen haihuwa wato ni ar Kano ce ar jihar Kano ce kuma na tashi naga lalle muna buƙatan babban taimakawa al'ummar mu anan akwai mutane da yawa da suke so su yi amma na lura ba mu da haɗin kai wanda zamu zo mu ƙarfafa education inda muka samu da kuma mutanen da muka sani domin a taimakawa juna ballantana mutanen mu mata da yara wanda ba su da gata da gwamnati za ta taimake su misali yanzu wannan bebin Baby Buhari nan da aka yi shi wannan babban mugun abu yana ma asibiti yanzu mutane da yawa suna so su taimake shi amma ba mu da wani platform da za a iya taimakon shi saboda rashin trust inda mutane suke ba su san wa za su bawa ba ba su san in sun bayar ba ko za a kai mishi sannan kuma da rashin haɗin kan mu ma na mutanen mu so ya kamata yanzu I using common social media inna da su WhatsApp a samu haɗin kai a zo ko kungiya za a yi ko a yi wani fund a ce wannan fund din ne na Muhammad Buhari gashi a samu mutane wanda za su iya trusting a kai wa asibitin kuɗin nan ta taimaka yaran nan irin abin da muke nema kenan yanzu mun gina wani website www.lhf.org.ng in kuka je website ɗinna za ku ga za ku iya taimako a kowane currency ne in dala ne in pound ne in naira ne ma akwai wani guri da ake kira PayPal to a nan kowane mutum a ko ina a duniya a Nigeria a America a Ingila a su Malaysia har China ma za ka iya zuwa wannan gurin ka yi clicking sai ka yi donating kowane amount da kake so to lalle wannan kam ya sa donating daga kowane ɓangaren duniya ya zama easier a yi kuma saboda haka a dalili taimako ma wa junanmu ya zama easier shi ma
Soma saurare kamar da muka ce muku za mu tattauna kai tsaye da barista Maryam Kolo, yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara. Yanzu haka muna tare da ita duk da dai lokaci ya fara ɗaga mana hannu amma za mu tattauna da ita. Salamu alaikum barista.
Alo alaikum salam.
Ina wuni?
Ina gajiya.
Ba gajiya?
Sannun mu.
Yawwa. Kin dai ji bayani akan wannan yaro daga mutane daban-daban?
Eh.
Me ake ciki ne to akwai shin a Najeriya akwai ta doka ta kare haƙƙin yara ko babu?
Akwai doka. Dokan nan an kafa dokan nan tun 2003. Tun lokacin da Chief Olusegun Obasanjo aka kafa dokan nan wanda zai kare haƙƙin yara gaba ɗaya a nan Najeriya. Kuma an bar mu gwamnati na kowane jiha su doka su mamaye shi, su yi amfani da shi. Don su kare haƙƙin yara a kowane jihar
Yawa Eh, ci gaba.
Amma akalla sai kike ba kowane state ta doka ba. Ya wajen 24 states ne kawai suka doka.
Yawa, to amma ina fata arewacin Najeriya jihohi da yawa sun rungumi wannan doka kuma ana aiki da ita.
Kin gani kamar a arewa. Adamawa, muna da Adamawa, Bauchi, Borno, Enugu, Gombe, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Sokoto, Yobe, Zamfara. Dukkansu ba su yi ba.
Ba su yi ba?
A'a.
To me hujjar su, me dalilin su?
Mamaye shi ba. Act din.
To me dalilin su, wane dalili suka bayar na kin rungumar wannan dokar kare yara, ganin yadda yara ga sunan kara zuba a arewa su ne almajirai, su ne ƴan dako, su ne ake luwaɗi da su ake mahyaɗe, duk wani cin mutunci da cin zarafi yara ake wa, kuma musamman arewa. Amma jihohin nan sun ƙi runguma wannan doka?
To, wannan kuma ina ji sai dai in an tambaye su a ƙalla, tunda kin ga kamar mu nan a Niger State gwamnan mu ya rungume shi da gaba ɗin shi.
Yawa,
kuma abin mamaki. Abin mamaki, jihohin nan kuma su ne kan gaba wajen shari'a, kuma kare haƙƙin yara.
Kuma a musulunci ma akwai abin da ake kira huququl insaniya, kan yin malamai shishigi, wanda duka waɗannan kare haƙƙoƙi na ɗan adam duk suna ciki. Ka haima majalisar ɗinkin duniya ta zo ta ƙirƙiro wasu dokoki.
Shi ne ai.
Yana an jiha ta ce tana shari'a kenan, wannan huququl insaniya ɗin suna ciki.
To an saba shari'a kenan.
Yawa, a gurguje a barista, an za haka me ake ciki game da shi wannan jariri da kishiyar uwar shi ta yanke magaba?
To yanzu dai kin san da yake an kafa dokan a nan Niger State tun 2010. Kuma an ma yi gazeta sai shi ya zama doka mana a nan Niger State, shi ne shi gwamnanmu ya kafa wani agency, shi ne aka kira shi Child Rights Agency, wanda zai kula da haƙƙin yara, don yana da kishin wannan sosai, yana so a yi. To da aka tashi na wannan yaro ɗin, gwamnati za a ɗauki nauyin kome da kome da za a yi ma yaro nan gaba ɗaya, in Allah ya yarda. Amma yanda ke ma kika sani wani abin da za a yi ma yaron nan, aiki ina za a yi mishi ba mai yanzu ne kawai ba, za a yi mishi stages ne, tunda aiki illan da aka yi mishi na tsanani ne.
Yawa kenan, saboda haka sai kowa da kowa ya shigo, an haɗa an ba da gudunmawa, attajirai da talaka ma mai ɗan naira ɗaya, kai har 'yan Nijar in kuna ji in za ku iya taimaka wannan yaro. Da mai dala 5, mai dala 50 a Nijar nake magana, duk a haɗa ƙarya a taimaka ma wannan yaro, ko?
Insha Allah, ana ko neman wannan, domin yanda na gaya miki ba aiki ɗin da za a ce za a yi shi ne ba yanzu nan ya samu sauƙi. A'a, aiki ne da za a yi aiki yau, in ya ƙara girma za a ana nan ana mishi operation, ana aiki akai-akai-akai har ya girma. So dole ne sai an haɗa hannu, ina kiran duk 'yan al'umma ɗin banda ma Najeriya ko ina da ina za su so su taimaka ma yaron nan, don Allah a taimaka.
Yawwa, muna godiya sosai barista Maryam da kika samu dama kika muka tattauna da ke, mun gode sosai. Da fatan wannan yaro Allah ya bashi lahiya, kuma Allah ya raya shi ya girma ya zama wani abu, har wannan kishiyar uwar tashi kuma Allah ya bata tsawon rai, ya mata abin arziki.
Amin.
Yawwa, mun gode sosai. Yawa, to Usman, baka ce komai ba yau ga Facebook ba, masu waɗanda ke biye da mu ta Facebook ba.
Ina nan nayi bakanni, ina ta saurare. Akwai kamar wani Ridwan Muhammad ya ce a gaskiya wannan zalunci ne, Allah ya shirya masu irin wannan hali na kokarin hallaka ƴaƴan kishiyoyi, Allah ka sa su shiryu domin wannan lamari yana so ya zama ruwan dare a Najeriya. Sai kuma wani Alhaji Abbas Baffaci Chaledi ya ce yau da gobe ya kamata mahukunta Najeriya su dau mataki akan duk matan da aka samu da irin wannan mummunan aiki.
To Allah ya sa. Jamila, DHL. DHL din san wani abin mamaki IDPs din nan naga cewa mutane da yawa anan suna son su tattara kaya akai musu sun saka a Twitter yanzu DHL sun ce za su iya taimakawa su biya duk kudi daga nan zuwa Nigeria akai kayan
to daga nan office za mu fara din mai wasu kaya a tattara
gaskiya
akai wa IDPs saurare iyakatin shirin kenan a madadin kowa da kowa Halima Jumaru ke sallama da ku masu azumi a sharuwa lahiya Allah ya kai mu litinin lami lahiya cikin koshin lahiya da wadata sai anjima.